Shirin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawwa Shirin ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin ciki sake kasancewa da ku a yammacin yau Asabar 4 ga watan Nuwamba shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa birnin Amman na kasar Jordan bayan wata ziyara da ya kai Isra'ila domin tattaunawa kan yakin Isra'ilar da Hamas. Shugaban kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je Ukraine ƴan kwanaki kafin tarayyar Turai ta sanar da cigaban da Ukraine din ta samu wajen cika matakan da suka dace na fara tattaunawar zama mambar kungiyar. Bayan kammala wani taron bita a Abuja da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shirya, ministan ilimin Najeriya ya bayyana tasirin taron a gare su.
Kanan labarin kenan. Idan shirin ya leka Najeriya, za ku ji cewa a yayin da ya rage mako guda a gudanar da zaben gwamnoni a jihohin Imo, Kogi da Bayelsa, babban harsashen shirin dana tsaron kasar ya bada tabbacin samar da tsaro a yayin gudanar da zababbakan. A jamhuriyar Kamaru kuwa, cikin wasu almomi ne ya ɗoruruwa sakamakon haɗarin da ke tattare da gine-ginen da suke zaune a ciki. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafa a cikin shirin. Muna kuma tafa da shirin a dawo lafiya tare da abokin aikin mu Baba Yakubu Makiri, inda a yau shirin zai ɗora kan tattaunawa da Alhaji Usman Shehu, Shakiman Sarkin Zangon Kumasi, kuma shugaban 'yan adaidaita na kumasin ƙasar Ghana dangane da batun hana 'yan adaidaitan neman abincinsu a cibiyar kasuwancin birnin. Amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labarin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa birnin Amman na kasar Jordan bayan wata ziyara da ya kai Isra'ila domin tattaunawa kan yakin Isra'ila da Hamas. A Amman, Blinken ya gana da jami'an kasar Jordan tare da ministocin harkokin wajen kasashen Larabawa da suka hada da Saudiya, hadaddiyar daular Larabawa, Masar da kuma Qatar da kuma babban sakataren hukumar zartarwa Palestine. Jami'an sun yi ta tattaunawa akan neman hanyoyin kawo ƙarshen mummunan yanayin jin kai a Gaza da kuma yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. A yau Asabar, Blinken ya kuma gana da Prime Minister kasar Lebanon Najib Mikati. Gabanin ziyarar ta Blinken, ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya faɗa a wata sanarwa cewa dole ne Isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take yi a Gaza, inda ya ce Isra'ila na aikata laifuffukan yaki ta hanyar jefa bama-bamai akan farar hula da rufe yankin. Shugaban kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je birnin Kiev. Ziyarar shugabar ta yau Asabar na zuwa ne ƴan kwanaki kafin tarayyar Turai ta sanar da cigaban da Ukraine ta samu wajen cika matakan da suka dace na fara tattaunawar zama mambar kungiyar. Ukraine ta nemi zama mambar kungiyar EU ƴan kwanaki bayan da Russia ta fara mamayar kasar a watan Fabrairun shekarar da ta gabata. Tsarin zama mambar kungiyar EU yakan dauki shekaru, amma Ukraine ta dauki batun da muhimmanci a yayin da take yaki da mamayar Russia kuma tana son shiga kungiyar ba da dadewa ba. A ranar Laraba ake sa ran kungiyar EU za ta sanar da ko Ukraine za ta iya fara tattaunawa da kungiyar, wacce za a fara a watan Disamba ko a'a. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga Abuja fadar gwamnatin Najeriya, inda wakilinmu da ke can Hassan Maina Kaina ya shaida mana alwashin da babban hafsan harsoshin tsaron Najeriya CG Musa ya sha na tabbatar da samar da tsaro a jihohi da za a gudanar da zaben gwamna da suka hada da jihohin Kogi, Imo da Bayelsa, kamar dai da za ku ji cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Babban hafsan rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa, wanda ya ziyarci jihohi ukun da za a gudanar da zabuka a makon gobe idan Allah ya kai mu, ya ce sojojin Najeriya za su mara wa sauran jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro yayin waɗannan zabuka. kakakin hedkwatar tsaron Najeriya Brigadier General Tukur Gusau ya mun karin bayani.
Babban hafsan tsaro na kasa General Christopher Gwabi Musa ya kai ziyara jihohin Bayelsa, Imo da kuma Kogi domin ganin shirye-shiryen da aka yi domin kammala zaɓuɓɓuka na gwamna wanda za a yi nan da ƴan kwanaki kaɗan a wannan jihohi. So ya je ne domin ya ƙara jaddada ma jami'anmu na tsaro waɗanda su za su tabbatar cewa an yi aiki a wannan jihohi, ya je ƙarfafa musu gwiwa kuma ya ja musu kunni cewa dole ne, wajibi ne a gare su su tabbatar cewa a cikin waɗannan jihohi guda uku an yi zaɓe, an ba mutane halin fitowa a cikin tsanaki su je su yi zaɓe, su zaɓe abin da suke so. Kuma ya gana da gwamnonin waɗannan jihohin inda ya roƙe su da su tabbatar cewa su ma sun ba jami'an tsaro haɗin kai domin a tabbatar an yi zaɓe mai inganci a cikin waɗannan jihohi. Sannan kuma ya gana da shugabannin hukumomi na tsaro na waɗannan jihohin, wato paramilitary, inda ya tabbatar musu cewa zai ba su haɗin kai yadda ya kamata domin a tabbatar cewa an yi zaɓe kamar yadda tsarin mulki na ƙasar nan ya tanada. Ya kuma yi kira ga jama'a idan sun ga abin da bai dace ba to su yi ƙoƙari su kawo rahoto so that a tabbatar cewa an samu tsaro mai inganci a cikin wannan jihohi kamar da ya kamata.
Mai sharhi kan sha'anin tsaro Dr. Abubakar MS ya ce wannan mataki na babban hafsan ya zo daidai lokacin da ya dace.
Zaɓuɓɓuka wanda za a yi a Kogi, Imo da kuma Bayelsa, da ya ga dukkan waɗannan jihohi guda uku ana kiransu a Turance flashpoint, wato inda idan ba an tashi an yi taka tsantsan ba abubuwa za su iya taɓarɓarewa, sabida irin waɗannan mutane wanda yan suka tashi neman mulki za su iya yin komai ma don a samu wannan mulki. Turanci ana cewa way the end justify the means. Irin waɗannan mutane sun yawa a Bayelsa, Kogi, Gida, Imo, kuma wannan zaɓe sun ɗauke shi da muhimmanci sosai. To irin wannan operation kamar na zaɓe abu ne wanda 'yan Najeriya ma sun yarda cewa 'yan sanda ba za su iya yi da kansu ba, dole sai a zo an mara musu.
Dr. MS ya ce ya ji daɗin gargaɗin da babban hafsan ya yi wa jami'an tsaron Najeriya.
Wannan karo na yi murna sosai yadda na ji shi CDS ɗin yana cewa akwai code marshal duk wani soja wanda ya sa hannu cikin wannan aiki na zaɓe don ya taimaka ma wani faki. Kaga irin wannan maganganu za su sa su masu jojin su taka tsantsan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaidan Hassan Maina Kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
A jiya Juma'a ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kammala wani babban taron bita da sanin makamar aiki na kwanaki hudu a fadar gwamnatin da ke Abuja, babban birnin kasar. Bayan fitowa taron, wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da ministan ilimin Najeriya Dr. Yusuf Tanko Sununu, wanda ya bayyana masa tasirin da wannan taron zai yi a gudanar da ayyukansu.
An ga mana dabarorin da za a yi na kare cin hanci da rashawa, da kuma sakamakon wanda ya aikata da waɗannan abubuwan na cin hanci da rashawa. Saboda shugabannin hukumar da ke kula da cin hanci da rashawa sun zo sun gabatar da kasida a cikin wannan taro, haka kuma hukumar da ke kula da saye-saye suwa ta sha'anin gwamnati, wato Bureau of Public Procurement, su ma sun zo sun gabatar da ka'idodi da ake bi wajen aiwatar da aikin da ake basuwa na kwangila, wanda yake da kuma hanyoyin da ake iya saba musu da kuma sakamakon da za a iske idan aka saba musu. So wannan zama ne da yake kowa ya yi na'am kuma ya yi taro cikakke a kan zaman da aka yi.
Amma a zahiri bayanan da shugaba Tinubu ya yi muku lokacin da yake buɗe taron nan ya nuna cewa lallai wanda bai yi hazama wurin aiki ba zai gaba daidai ba. Wannan zai tasiri a wannan hidima ko wannan aiki da za a yi na cika alƙawuran da ya yi wa 'yan Najeriya zai canza rayuwarsu?
Wato ba wajen budewa ba, ko yanzu nan da muka rufe ya sake maimaita wannan jawabi ne. Kuma ya nuna cewa mu sani mu 'yan Najeriya ne, kuma muna da alƙawarin da muka ɗauka ma Najeriya, don haka kuma ba zai saka ci ba ya kyalaye mutane su yi yadda suke so. Kuma duk wanda ya kasa yi ya aiwatar da abin da aka bashi ya aiwatar, to ya tabbatar da cewa ba zai kyale shi ba. Wannan ya yi tasiri ga zuciyar dukkan wani minista da ya halarci wannan taro din domin mun san da cewa akwai wani skeli da aka zamu ga kanshi wanda ke ana bin daki daki ya ba ita shugaban kula da sha'anin ta yadda aikin gwamnati a hukumance daman cewa a fitar da wasu tsari ke za a rika bin minista diddiki ana rubuta abubuwa da suka aiwatar domin a zo daga baya ai amfani da wannan abubuwan da suka aiwatar a ga sun cancanci akali su ko kuma a canza su.
To ka taba zama dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya kuma kenan kana cikin gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari, akwai abin da kake gani ko fatan zai bambanta tsakanin da Buhari gudanar mulki da rawar da ministoci suka taka da abin da shugaba Tinubu zai yi shi kuma a yanzu?
To kai ka wajen lokacin ne ina da majalisa yanzu kuma ina dokoki yanzu kuma ina cikin majalisar zartarsuwa. So abu ne da yake a din nan zamu ga shi aka abin da yake gudana yanzu shine shugaban kasa dai ya fito hili ya nuna ma ministoci bukatocinsa ga kan bukatocin 'yan Najeriya da yake son cewa aiki tare aka an cimma nasarori da kuma abin da yake iya biyowa baya idan har aka samu ka kaga wannan ne ya nuna kenan tun farko an ayyana ma mutane abin da ake son su gane da kuma yadda za a bi su a tabbatar cewa sun aiwatar da shi kuma ya samu waɗanda yake ya ba su dama akan cewa su ne za su bibiyan abubuwan da ministoci ke yi. Kaga wancan lokacin da yake bana cikin gwamnati bani da tabbacin cewa akwai irin wannan tsari da ya fito da shi yanzu nan ko babu shi.
To madalla a gaida marin dora da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jamhuriyar Kamaru.
Guguwar ruwa da girgizar ƙasa tare da zaftarewar ƙasa na nufin cewa a yau gine-gine a wurare da ke da hadari ba kawai hadarin yake kunshe da shi ba, amma har da wani nau'in bala'i, injiniyoyi, birane da sauransu sun damu sosai.
Dalilan dai da suke jawo waɗannan abubuwa da suke faruwa ha ake ganin cewa wuraren sun zama wurare ne wato masu hadari su ne a imma sakamakon girgizan ƙasa yana da hatsarin gaske zama a wurin ya zamanto yana da hatsarin gaske imma kuma wato zaftarowan ƙasa ne da ya faru ya zamanto ba za a iya gini ba daga bisani bayan an ɗibi wato shekaru shi mutane su da suna gini su manta ma da ainihin abin da ya faru a baya. Wannan shi ne abin da ya sa haɗarurruka suke faruwa
duk da waɗannan labarai da ake ji kullum a kafofin watsa labaru abin baya canjawa akasin haka ne ke faruwa. Ko menene ya jawo wannan halayyan? Malam Salim mai kayan miya ya ce
wallahi wannan abin ba shekaran yanzu ba muna ji ana magana. To mu kuma mun ga dutsen nan tun da yake bai taɓa waɗuwa ba. To shi ne da kake kallo in masana sun faɗi abu dole mutane su yadda. Haka ne Allah hakika muna cikin matsalar rayuwa kamar ni haya nake a cikin gari. To yau da gobe ga iyali na gaggan ɗana san abin da zan samu na je ne gini a ƙarƙashin dutsen nan da kake kallo. To sun faɗa shekara da shekaru suka ce filin da hatsari yanzu an wayi gari sai dutse ya kamfato ya zo ya rusa ɗaki ya kashe mutane. Ni ban san ya za mu yi ba mu kuma gashi ba ƙarfi yanzu an zo an ce za a tashe mu.
Anan ganuwa ƙashiyar dutse da kuma koren yanki ana ganin su ne a matsayin wani wuri wanda ya kamata ya kuma dace da gina gidaje. Kasancewan ganuwar na faɗaɗa ko da yaushe ya kuma bada ƙarin sarari domin haɓaka gine-gine. Jahilci a fannin gine-gine da kuma tauye ƙa'idoji da ake amfani da su na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ɗaukakin iyali suka tsinci kansu cikin baraguzan gini da ke ngaundare. Haka zalika a Yahunde yara 11 ne suka rasa rayukansu a lokacin da suke bikin ɓacewar abokai da 'yan uwansu da suka halaka a wuri guda sakamakon zaftarewar ƙasa. Me ya kamata hukuma ta yi domin magance wannan yanayi da ke ci gaba da jefa iyali cikin makoki? Muniru Muhammadu kansala ya ƙara da cewa
a matsayina na consular kamar mutanen da suka yi gine-gine a wajen da yake da hatsari da gaske muna tattar musu dai akan cewa wata rana za a tashe su duk inda aka yi dai gwamnati idan ta shirya za ta tashe su wa'inda ba su yi kuma muna jan hankalinsu akan kada su yi.
Barazana ta tsaya cik a garuruwan Kamaru inda ruwan sama kaman da bakin ƙorya ke ci gaba da haifar da ambaliya da yasa gidaje marasa kyau ke ci gaba da rugujewa kamar gidan kati da kuma yankunan green zone waɗanda ƙaruwar al'umma yasa aka mamaye bisa la'akari da dukkan ne yasa ƙasar Kamaru ta yanke shawarar kafa cibiyar kula da bala'o'i ta bukaci shugabannin ƙananan hukumomi su taka rawar gani kamar dai duk sauran masu ruwa da tsaki game da wannan muhimmin al'amari. Professor Ngali Muhammadu masanin yanayi yana mai cewa
yau a ce maka wuri ne muna kiran shi wuri mai hatsari. Gwamnati ma ta san wurin nan na da hatsari. In ana so a yi gini sai an gara wurin. In kasa ne an cika ba, akwai kasashe suke zuba yashi a cikin rafi don su yi gini kuma na gani kamar yanzu Singapore sun yi wannan na gani da idona. Suka gina etaji har bakin rafi. Kuma ruwa suka matsar da cike wurin. To ya amma mutum ba wani abin nan fasaha ba wani ilimi ba wani injiniya da zai zo ya masa aiki yace ya zo ya kama fili ko kuma ya samu fili gindin dan dutse ya zo ya yi gini wannan hatsari ne gini tsauni da ruwa ko badade ko bajima zai kawo illa domin ruwa zai dawo tsauni zai yanke wanda dole shi an karance shi an su injinoni za su karance su su gani hal ya kamanta mutane su rayuwa nan ko bai kamanta ba
wayar da kan jama'a game da hadarin gini a wurare da basu dace ba ya zama dole
bai dace mutane su rinka gini akan hanyar da wato ruwan da yake kwararowa daga tsauni yake bi ba domin duban cewa in yazo zai wato ainin tarwatsa duk abin da ya samu a kan hanyar kuma ya shige abin sa.
A ra'ayin kungiyar masu aiki masu zaman kansu kamfanoni 10,000 ne suka yi rijista kuma injiniyoyi da yawa ke fitowa makaranta kowace shekara amma ba amfani da su an fi son takwarorin su masu fitowa daga Asia ko kuma kasashen yamma. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan ga wandere cibiyar zamawan Kamaru.
An gaida Muhammadu Rabiu da wannan rahoto masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba da fatan za a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zan ci gaba da tattaunawa ne da Alhaji Usman Shehu Shatiman Sarkin Zango Kumasi kuma Sarkin ƴan Adaidaita akan umarnin hana masu sana'ar tuƙin Adaidaita shiga cibiyar kasuwancin birnin Kumasi damarin da ke kawo cikas ga sana'ar wanda kuma ka iya jefa matasa a cikin zaman kashe wando. A yau za mu tashi ne daga inda Alhaji Usman Shatima yake bayani akan irin gargadi da suke wa matasa masu tuƙin Adaidaita akan tuƙin ganganci.
A takaice mun tara ƴan Adaidaita muka gaya musu ga abin da muke ji. Hatsuran gada ke faruwa za a hana mu aiki in ba kuma tuƙin ganganci ba aiki an hana. Muyi musu wa'ayi gargadin ga ya kai so nawa-nawa masallacin Juma'a. Kuma gaskiya wai mai passenger da su ciki a ido ba mudu ba ne amma ya san kima. Ka zo za ka shiga Adaidaita ka rubi mutum gashi nan yar matsayi ga gashin kanshi shigan shi ma ba kyau kai kanshi ka shiga. To matan da kansu sun fi son wannan mutum wai ya fi sauri su ga mutum wani yar matsayi da shi haka su shiga Adaidaita. Tuƙin kaga tuƙin da yake kai da kake sai sai ranka ya ɓaci. Gudu yake da mutane shi kanshi ma bai sai yana da rai ba sai ya ji ciwo. Wallahi don yayi abubuwan da ba su da daɗi don shi yana tayya da mutum ne anyhow ko duba yake ba mutane ya kwaso ba ko ya mun dai tara su masallaci so nawa nawa muka ce in aikin gai bata ku ne don kuna kaza kuna kaza kuna don mun gaya musu.
Na san dai kuna ladabtar da surun saboda da su kai magana cewa ma kuna kai wasu gida na ƴan sanda. Ban sani ba batun kananan yaran kuma fa ka san yaro dai abin da ya kamata a maida hankali a kai wajen tarbiyyar yaro shine ya kasance yana zuwa makaranta amma ko za a ga yara waɗanda ba su kai shekara 18 da haikuwa ba suna jan Adaidaita sauku da dai sauransu. Ban sani ba akwai matakai da kuke ɗauka domin ganin waɗannan yara koda ma sun ja a daidaita ya kasance sun isa makaranta bayan sun dawo daga makaranta shi su share kashi kan wannan harka
haka ne wallahi Alhaji Hamza wannan laifin da na iyaye ne duk wanda ya ba yaro a daidaita ba son dan yake yi ba ka ne mi lalace ne kana ba yaro a daidaita je nemi dan uwan aboki ya sa shi gefe shi zai gura mai shan tramon in ka sha wan kai kaza kai kaza shikenan shi ya shiga sha kuma ne shiga sha ba shi da makaranta ya kare kusu wannan zargin nan wurin iyayen yake mu dai mun tura mu hana yara mun kakka mu yara mun kakkai police station an shi mato an kira masu mato an ba su wani to ya kai lokacin dan ka kai yaro ma garewa da an sako shi ya ganka shi rika mato kuma shi ya dibe ka kafa kan siya yana maka wani iye iye to mun ga dai abin ya fi karfe mu tunda hukuma na ciki suna da lasis sai muka kyale shi to kaji amma mun yi abin da zamu yi duk mun yi Allah ma ya ga abin da muka yi to kaji wannan shine
to ran gare da matsayin ka na sarki na san kai ne gaba daya me ji akala tafiyan yan adidi ta sauhu a nan jihar Ashanti adadin mutanen sun kai 20,000 bisa bayanai da aka fitar a baya bayan nan sannan ku kuma maga kujeran yan adidi ta da saura wato mambobi da suke jin akala tafiyan wannan wato kungiya ga baki daya shin na san akwai wata hukuma mai suna National Road Safety Authority wato hukuma da ke tabbatar da cewa ba fuskanci wato hatsurra ko kuwa take kiyaye hatsurra akan hanyoyi na tituna ba akwai wani yunkuri da kai na hada kai da su domin ganin an samu koda wasu lokuta ana zuwa ana wayar da ku kan abubuwan da ya kamata a ce kun aiwatar domin kiyaye hatsurra akan hanyoyin tituna
wato su zauna da mu ya kai kashi uku ma har cikin abin gan da suke muna samina zan ce koya ne ma da suke muna sun kara muna wani abu guda ma wayan ka kunna travelator zaka kwana dama ko hagu wai ka shira hannu kuma ka nuna zaka shiga nan kaga amma a cikin abin aida bashi to me yasa suka kasu suna ganin kaman ba yin haka nan na koda me shi hankalin shi bai lura da travelator bai ga nuna motsawa ne kaga wannan abin da suka ma kara muna kenan wanda ke gode cewa kaman mun zazzauna da su ya kai kashe uku masallacin nan suke zuwa su muna abin ga mu zan su mu zauna su yi muna su waye muna kan koya muna yanda ake tuke a kan street da yanda zaka dau inda zaka dau inda bai kamata ka tsaya ba din dai duk dai sun muna duk abin da ya kamata sun gaya mana insha Allah ba su da dai
kuma da labarinmu da aka tada wannan tattaunawar a nan idan Allah kai mu a sabon mako za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Alhaji Usman Shehu shatiman sarkin Zango kuma sai kuma sarkin masu tukin a daidaita a birnin Kumasi da wakilin mu Hamza da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mu da sautin shirin baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Soma Adilla masu tsaro da fata an dawo lafiya yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. Sakon farko a yau naka ne Babangida Buba Fajewa kace salam VOA Hausa ina kira ga hukumomin ƙasar mu Najeriya da su yi wa Allah su kawo ƙarshen matsalar hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar. Matuƙar suna son ƙasar ta zauna lafiya domin wallahi wannan matsala na daga cikin dalilin da yasa wasu mutane suke shiga cikin harkokin ta da zaune tsaye da ma harkokin ta'addanci saboda rashin abin yi da rashin makama ya kamata shugabanni ku dubi nauyi da kuma haƙƙin jama'a da ke kanku sai sakon haɗin gwiwa na Abubakar Ankurin Lakwaje da Bala na Yashin Lakwaje sai Abdulatif Tanko na Yashin Lakwaje jihar Kogi a Najeriya kuka ce salamu alaikum Amurka muna kira ga hukumar zabe ta jihar Kogi da ta tabbatar ta shirya mana kamfataccen zabe a zaben gwamnan jihar Kogin da ke tafe da magance duk wata matsala da ka iya janyo rudani musamman wajen amfani da na'urar bayyana sakamakon zabe da ma sauran kayayyakin zabe baki daya ganin yadda korafe-korafen zabukan baya sun fita alaka ne akan rashin ingancin na'urar bayyana sakamakon zabe wanda hakan ke jefa shakku cikin zukatan masu jefa ƙuri'a da duka zargin hukumar zaben da ke tsawon rashin gaskiya domin baiwa wata jam'iyya fifiko a sakamako Sai sakon wani hadin gura da ya fito daga Malam Usaini Dangote Farasuwa da Baba Gana Alhaji Nuciya wacce kan sai Ado Salati Goma ga Annabi Rijab inda kuka ci salam VOA Hausa. Muna jajantawa al'ummar wani kauye dake karamar hukumar Gidam ta jihar Yobe wanda yan Boko Haram suka yi musu daren mikiya a farkon makon nan wanda yayi sanadiyar mutuwar mutane kusan 25. Da fatan Allah ya ji kansu da gafara ya ba waɗanda suka ji kasa kuma lafiya sannan muna addu'a Allah ya kare afuwar hakan ya mana maganin wannan musiba. Sako na gaba naku ne Hadamu mai kwamfuta mai yama da Adamu A. Hamza Daura sai Comrade Ilyas Yakubu Digawa da Sanusi Madatai da Magaram a ƙarshe da Isa Jikan mai saje Toro kuka ce salam sashen Hausa na murya Amurka. Muna ƙara yin kira ga shugabannin duniya da su gaggauta yin dukkan mai yiwuwa na ganin an dakatar da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza da fatan Allah ya kawo zaman lafiya a Gaza da duniya baki ɗaya. Amin. Sai sako na ƙarshe da lokaci ba mu damar karantawa a yau da ya fito daga Shehu Adamu Rajab kake salam murya Amurka. Wai anya shugabannin Najeriya suna tana cewa akwai mutuwa kuwa? Domin idan ba haka ba ai bai kamata a ce an bujiro da wani batun saiwa shugaba Tinubu wani jirgin alfarma na ruwa ba na kudade masu dimbin yawa da ma batun sayan ma yan majalisun tarayya motoci a yayin da talakawan Najeriya ke kwana da yunwa suke fama da kuncin rayuwa tabbas lahira akwai aiki. To Allah ya dace da mu masu sauraro abin da ya sauka kenan na sakonnin da kuka aika mana sai a cigaba da aika sakonni masu ma'ana sai an jima ku. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takeice ga kuma Maryam ta shigo.
To a takeice sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa birnin Amman na kasar Jordan bayan wata ziyara da ya kai Isra'ila domin tattaunawa kan yakin Isra'ila da Hamas. A Amman Blinken ya gana da jami'an kasar Jordan tare da ministocin harkokin wajen kasashen Larabawa da suka hada da Saudiya hadaddiyar daular Larabawa Masar da Qatar da kuma babban sakataren hukumar zartarwar Falastinu. Jami'an sun yi ta tattaunawa kan neman hanyoyin kawo ƙarshen mummunan yanayin jin kai a Gaza da kuma yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas. A yau Asabar Blinken ya kuma gana da Prime Minister kasar Lebanon Najib Mikati. Gabanin ziyarar ta Blinken ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya faɗa a wata sanarwa cewa dole ne Isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take yi a Gaza inda yace Isra'ila na aikata laifukan yaki ta hanyar jefa bama-bamai akan farar hula da rufe yankin. Shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je birnin Kiev. Ziyarar shugabar ta yau Asabar na zuwa ne ƴan kwanaki kafin tarayyar Turai ta sanar da ci gaban da Ukraine ta samu wajen cika matakan da suka dace na fara tattaunawar zama mambar kungiyar. Ukraine ta nemi zama mambar kungiyar EU ƴan kwanaki bayan da Russia ta fara mamayar kasar a watan Fabrairun shekarar da ta gabata. Tsarin zama mambar kungiyar EU yakan dauki shekaru amma Ukraine ta dauki batun da muhimmanci a yayin da take yaki da mamayar Russia kuma tana son shiga kungiyar ba da dadewa ba. A ranar Laraba ake sa ran kungiyar EU za ta sanar da ko Ukraine za ta iya fara tattaunawa da kungiyar wacce za a fara a watan Disamba ko a'a. A jiya Juma'a ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kammala wani babban taron bita da sanin makamar aiki na kwanaki hudu a fadar gwamnati da ke Abuja babban birnin tarayyar kasar. A yau Asabar rundunar sojan Pakistan ta ce wani hari da sanyin safiya da wasu ƴan bindiga suka kai akan wani sansanin horar da sojojin sama a tsakiyar birnin Mianwali ya lalata jiragen sama guda uku. Kwana daya bayan da wasu harare da aka kai a wasu wurare daban-daban a kasar suka yi sanadin kisan mutane 22 galibin su sojoji. Wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce jami'an tsaro sun kashe uku daga cikin maharan kafin su shiga sansanan suka kuma kashe wasu shida a fafatawar da ta biyo baya.
To masu aramu baki daya a nan zamu naki tabarmar shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kama da daddare wato 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda zai daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin duka waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammalawar shirin musamman Marin Dauda da suka ni gabatar da shirin sai Julie Lazarus Creation da ta ba da umarni da ma injiniya mata yanzu sai da sai ni Hawwa Sharif sai muku fata alheri sai an ji manku.
Wannan tashar biyu